Dutch Belly.
Learning by ear.
Jiga karu. Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin kashi na 10. Kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na jiga karu akan yaki da cutar gudawa. Ta irin labaran da muka ji dai Sama'ila da Hadiza sun koyi abubuwa masu yawa a game da alamomin cutar da abin da yake haddasa ta, matakan yin rigakafin kamuwa da kuma na magance ta idan mutum ya kamu. Za mu je da Sama'ila da Hadiza a yau da kuma sauran 'yan gidansu za su yada ilimin da suka koya a taron al'ummar gari domin tabbatar da kiwon lafiya.
Aunty Maria, muna godiya sosai dangane da wannan kyakkyawan kalaci da kika hada mana.
Maria, har yanzu da ke da yaran nan kuna nan kuna kalaci, za mu makarafa.
Bilkisu shigo mana ke ma ki yi kalacin.
Maria, Adamu da matarsa Husaina za su iso nan ba dadewa ba, mu yi sauri don Allah mu yi sauri.
Bilkisu ki zauna ki dan ci wani abu mana, kina ta zumuɗin wannan taro, ai muna da sauran lokaci.
A gaskiya ni ma ina ɗauki ƙwarai da gaske game da taimakon da babban jami'i yake bayarwa a cikin mu.
Yana da matukar muhimmanci mu yada ilimin da muke da shi game da cutar gudawa ga sauran al'ummar gari.
Dole mu koya musu wakar mu. Mu wanke hannuwanmu a yayin cin abinci. Malalatan mutane ba sa wanke hannu a yayin cin abinci da bayan sun fito daga banɗaki a kullum.
Kufa, mama da Aunty Maria, dole ne ku koyi wannan waka.
Ni waka? Ai yara ne suke yin waka. Ai mu mun tsuba sosai da irin waɗannan abubuwan. Wai su waka manya.
Ina da wata shawara Maria. Me zai hana ba za mu sanya waƙar wani ƙarin waka ba? Kin ga idan yara suna rera, mu ma za mu iya yin waƙar.
To ba na ita taki ba. Ja mu je nuna min yadda zan yi.
Sai mama,
sai mama,
sai mama,
sai mama.
Tabi ni da waka. To mu gani. Mu wanke hannuwanmu in za mu ci abinci wanda bai iya ba zai yi gudawa.
Mama, wannan ya yi kyau ƙwarai. Duk da yake ba a yi karin waka daidai ba, amma dai an nuna basira.
Adamu da Husaina sun iso, ku taso mu tafi.
Maria, Bilkisu, ina kwananku? Da fatan kun kammala kimtsa domin wannan taron da za mu je.
Lafiyar mu kallon Adamu, ina godiya ƙwarai cewa da kai da Husaina za ku tafi tare da mu. Bai kamata ba babban jami'in taron ya jira zuwan mu. Mu tashi mu tafi, ku tashi mu tafi mallam Adamu.
Yanzu kuma ko menene waɗannan iyalai za su yi? Kuma ko saboda menene Adamu da matarsa Husaina za su sake rufa musu baya?
Jama'a ku saurara. Ku yi shiru, kowa ya nutsu. Bakin namu sun iso. Yanzu bari in kira babban jami'in kiwon lafiyar wannan yankin, Malam Adamu Abdullahi.
Assalamu alaikum jama'a.
Wa alaikum assalam.
Muna godiya shugaba. Tawagata da muka zo nan yau ba baƙuwa bace gare ku. Tana cikin jama'ar wannan yanki. Yawancin ku kun san cewa ba da dadewa bane yar Bilkisu ta rasu a sanadiyar cutar gudawa.
Ayya, Allah ba da dangana Bilkisu.
Amma mun zo nan ne saboda za a iya kaucewa afkuwar irin wannan mutuwa muddin dukkanmu muka yi aiki tare, sannan kuma muka ci gaba da kiyayewa da matakan kula da lafiya.
Maria, kai jikina ko ya sanyi ƙwarai, me yiwa wannan ba shawara ce fu mai kyau ba?
Haba Bilkisu, komai zai tafi daidai ba? Ko kina son wata uwar ne ta saki rasa wani dan ko yar?
Yanzu bari in kira Bilkisu domin ta tofa albarkacin bakinta.
Ba wani abu, je ki mana Bilki. Je ki mana Bilkisu, suna jiran ki.
Nagode. Nagode ƙwarai da gaske. Mai girma shugaba, ina godiya da ka gayyace ni zuwa wannan wurin. ‘Yata Fati ta rasu a sanadiyar cutar gudawa. Kuma tun daga lokacin ni da sauran iyalina da ƙawata Maria mun koyi abubuwa masu yawa game da cutar. Da a ce mun san abin da muka sani yanzu kafin wannan rashin, mai yiwuwa ta har yanzu yata Fati tana nan a raye. A da ba mu san cewa ya kamata mu rika jefar da kunzugun yara da mun gama amfani da ita nan take ba. Ya kuma kamata mu rika wanke hannuwan mu a koda yaushe. Ku tuna fa cewa a da ba ma yin dukkan waɗannan abubuwan.
Bayanai daki-daki haka Bilkisu ta shedawa taron irin abubuwan da ta sani game da cutar gudawa, sai dai kuma fada da fatar baki kadai ba zai iya kawar da cutar ba, akwai bukatar ayi aiki da shi.
Nagode, nagode jama'a, maza da mata da mai girma shugaba, a matsayina na likita zan fada muku wani abu. Akwai mace-mace masu yawa da suka wakana waɗanda bai kamata a ci ana yin su ba. Kowanne daga cikinku zai iya nisantar samu da yada kwayoyin cutar da suka haddasa cutar gudawa. Da farko za mu fara da yin magani ga dukkan mutumin da ya kamu da cutar daga cikinsu. Ya shugaba, muna bukatar wani shiri.
Wani shiri ne, Dr. Husaina?
Mijina Adamu da ni mun tsara cewa za mu shirya wani aikin yin gwaji na ganin dama ga dukkan yara da manya domin a gano ko mutum yana dauke da kwayar cutar gudawa. Daga nan kuma sai a bai wa mutane magani a asibitin gwamnati.
Mun gode, mun gode. Godiya muke yi, Dr. Husaina. A gaskiya Adamu ya yi sa'a a matsayinsa na mai gidanki. Amma kuma hakan ba zai nisantar da cutar gudawa ba, ko zai yi?
A'a, ba zai yi ba. A saboda haka ne yasa muke son mu yi wasu ayyuka daban-daban a wannan yankin. Yara su ne suka fi zama cikin hatsari. Muna tare da Sama'ila da Hadiza, waɗanda tuni suka fara wasu ayyuka na yin rigakafin cutar gudawa a makarantarsu.
Adamu, Adamu, ka manta da ni. Ni ma ina son zan taimaka in ba da ta gudunmawar. Adamu, Adamu, ka manta da ni. Ni ma ina son zan taimaka in ba da ta gudunmawar.
Oh, kai, su malama Maria, har yanzu dai baki canza ba. A koda yaushe kina son a san kina wuri. Ina matukar farin cikin cewa kina dai tare da mu.
Ni Maria da taimakon abokiyata Bilkisu mun shirye cewa za mu rika yin taro da dukkan iyaye mata akalla sau ɗaya kowane wata, inda za mu yi musayar shawarwari game da hanyoyin da za mu iya yi wa abincinmu da kuma gidajenmu rigakafi daga kwayoyin waɗannan cututtuka.
Da kyau kwarai da gaske, Maria, ya kamata a fara waɗannan.
Shakka babu, ta yaya matasan za su iya taimakawa, domin kuwa dama yara sun fi kasadar kamuwa da kwayoyin cutar.
Adamu da Dr. Husaina, a matsayina na shugaban wannan makaranta, ina nuna godiya da farin cikina dangane da ayyukan da kuke yi tare da mu.
Ba komai, headmaster. Dole ne dukkanmu mu yi aiki tare. Matata tana son irin wannan manufa da aka sanya a gaba.
Kwarai, amma kuma ya kamata a yi yabo na zahiri, a yi shiga waɗannan matasan guda biyu, Sama'ila da Hadiza, su ne suka fara ƙirƙiro shawarwarin inda daga bisani suka jawo mu a ciki.
Sama'ila, Hadiza, kun san cewa muna matuƙar alfahari da ku. Wannan aikin na dabarun kula da wuraren bayan gida na makaranta yana yin alfanu gaya. Kun zama manyan abubuwan koyi ga sauran ɗalibai.
Mun gode, malam.
Muna matuƙar godiya.
Malam, ai, muna da wasu ƙarin shawarwari.
Sama'ila, ina saurare.
Muna da wata waƙa da muke son koya dukkanin ɗaliban makarantar.
Wata waƙa?
Eh, wata waƙa ce muka shirya ni da Hadiza. Za mu rera muku ita.
Wace irin waƙa kuma, Sama'ila?
Bari ka ji ta.
Mu wanke hannuwanmu, mu wanke hannuwanmu, mu wanke hannuwanmu a yayin cin abinci. Malalatan mutane ba sa wanke hannu a yayin cin abinci, da bayan sun fito daga banɗaki a kullum.
Da kyau, kwarai da kyau, Hazikai. Za ku iya koya sauran ɗalibai gobe a lokacin da suka taru domin jin jawabi.
Ai, malam, akwai wasu abubuwan.
Wata waƙar?
Ba waƙa ba ce, wani aiki ne. Muna tunanin cewa za ka iya umarta kowane yaro ya rika kula da wani wurin ba haya da ke cikin garin nan.
Eh, ina saurare.
Headmaster, bari in taimaka wa Sama'ila da Hadiza a nan wurin. Shawarar ita ce, tunda yake yara suna tsaftace banɗakunansu da ke nan makaranta, muna son su rika yin haka a gidajensu da kuma sauran wuraren jama'a.
Ga alama al'umar wannan gari sun kama hanyar zama cikin koshin lafiya wanda hakan zai taimaka sai rayuwa ba tare da fuskantar barazanar cutar gudawa ba. Sama'ila da Hadiza sun zama jakadun raya a aqidar kula da lafiya. Wannan shine kashi na 10 kuma na karshen shirye-shiryen mu akan kiwon lafiya da rigakafi da kuma yaki da cutar gudawa a tsakanin al'umma wanda Injoki Muhoho ta rubuta. Ana iya sake sauraron wannan shiri da ma dukkan waɗanda aka gabatar a baya ko kuma aiko da tsokaci ta adireshin mu na yanar gizo wato www.dw-world.de/lbe. Allah ya sa da mu lafiya a wani sabon babin.